Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan za a yi bukukuwan washigarin sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabashin yau Laraba 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanan labarai.
Ajiya ne dai wasu mutane dauki da makamai suka nemi hallaka shugaban rukuwa na kasar Mali. Sabuwar nau'in annobar coronavirus na ƙara yaduwa a duniya. Kana za a ji cewar gwamnatin Amurka na yunkurin taimakawa al'ummar kasar Cuba.
Kanan labarin kenan. A daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama ke cikin murna da annashuwar bikin babbar sallah, sai gashi ana kuma fama da tsadar abubuwan bukatar yau da kullum. Koyaya hukumomi ke ganin batun
abin da ya fita da wa shugaban kasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki musamman kayayyakin abinci dan ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala.
To miyagu sun sake kai hari a wani kauye a yankin Madagali na jihar Adamawa Najeriya. Kowane hali jama'a ke ciki
sai da abin da Allah sai abin da Allah ya damu.
Sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyen na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba. Ta da fatar an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna. Allahumma amin. Wasu mutane biyu dauke da makamai ciki har da wani dauke da wuka sun kai hari ga shugaban rukun kwarya na kasar Mali Asimi Goita a jiya talata a babban masallacin Bamako babban birnin kasar, kamar yadda wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano. An kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi. Tuni aka dauki Goita daga wurin a cewar dan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Ministan harkokin addini Mamodu Kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani mutum ya yi kokarin kashe shugaban kasar da wuka amma bai yi nasara ba. Lotus Story daraktan babban masallacin ya ce wani mahari ya afkawa shugaban kasar amma sai dai bai kai ga ya jimmishi ba. Nan da nan dai Associated Press bata iya tabbatar da wannan bayanin ba. Mali na ta kokarin shawo kan wata kungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin kasar a shekarar 2015 kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Hanya mafi nagarta don magance yaduwar wannan sabbin nau'in annobar ta COVID-19 ita ce amfani da wannan rigakafin. Tana da karfi kuma ita muke da ita a yanzu, a cewar Dr. Rachel Wolensky, shugaban cibiyar, a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisun dokokin Amurka a jiya talata. Annobar ta Delta wadda aka fara gano ta a kasar India an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta COVID-19. A halin yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana kara ba da shawara ga Amurkawa da kada su tafi kasar Burtaniya saboda karuwar sabbin nau'in COVID-19 a kasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewar tana kokarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimaka wa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin, tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye ƴanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House, Jen Psaki, ta shaida wa manema labarai cewar Amurka na kokarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai har-hari kan masu zanga-zangar lumana. A lokaci guda kuwa, ta ce Amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a Cuba, bunƙasa ayyukan jin kai da kuma ƙirƙirar tsarin aikawa da kuɗaɗe ga 'yan Cuba da ke ƙasashen waje don aika kuɗi ga danginsu da ke Cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba.
Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a yayin da jama'a ke cikin farin ciki da annashuwa sanadiyar babbar sallah, ana kuma fama da tsadar abubuwan buƙatar yau da kullum, al'amarin da hukumomi suka ce ba za a kyale ba. Madina Dauda gare ki.
Kayan abinci yayi masifar tsada a kasuwannin Najeriya, musamman ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Duk sanda mutum ya ziyarci kasuwa, zai iya gama yawo ya dawo ba tare da ya sayi wani abu ba, duba da yadda farashin kayayyaki suka tashi, musamman ma kayan miya waɗanda aka fi sani da kayan gwari. Malam Muhammad mai sayar da kayan miya ne a kasuwar Area 11 dake babban birnin tarayyar Abuja.
Ifa kuma kon sallah ta zo abubuwa dai ga hinan da yanda zai suke haka suke. Kuma tunikin ne da dan sauki sa kuma kon mu a biya albahiwa. Tumatir muna sai da 4000 tattasai 3000 taruhu shine dai dan ƙara aka same 4000 shi ma kwando da sai albasa ai ko kwando albasa ce kawai da dan sauki 1500.
Akan haka na gana da ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed, inda na fara da tambayar ta ko suna sane da koke-koken mutane a game da hauhawar farashin kayan abinci. Ga amsar da ta bayar,
abin da ya fita da wa shugaban ƙasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki, musamman kayayyakin abinci, dan ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala. So ya bada umarnin cewa duk abin da zamu yi da mu da muke aikin tattalin arzikin ƙasa da babban bankin Najeriya da masu aikin safaran trade, cewa duk abin da za a yi a samu a kawo sauki ga al'umma. So shi Central Bank, babban bankin Najeriya, sun sa yanzu rage abin da ake kira inflation as babban aiki da suka sa a gaba, mu ma haka. So muna duba cikin ayyukan da muke, muna bada taimako da wanda suke su ne can ƙasa wanda gajiyayyu ne sosai, ana ba su ɗan kuɗaɗe kaɗan kamar 5,000 a wata wanda muke kira conditional cash transfer. Shi wannan bada tallafi da ake wa mutane, da ana bada har ya kai mutum miliyan ɗaya da aka samu wannan matsalar cutar COVID ɗin nan, aka sake faɗaɗa shi, yanzu ana ba mutum miliyan 2. So yanzu haka ana an tsara wata register wanda duk waɗannan mutanen suna ciki, kowa an taimaka musu da zamana suna da bank account number, sun buɗe account na banki, suna da BVN, so kuɗin ana basu directly cikin account. So yanzu wannan register ɗin ta kai miliyan 6 gidaje, ba mutane ba, gidaje miliyan 6. Kuma in kika yi lissafin cewa kowane gida aƙalla akwai mutum 5 ko mutum 6, kin ga miliyan wurin 36 kenan ake tallafawa.
Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed kenan. Ɗaya cikin kayan abinci da farashin sa ya bani mamaki shine shinkafa, wanda a yanzu ake ce mata hajiya babba saboda kuɗin ta ya ƙi sauka tun farkon kafa wannan gwamnati da aka rufe kan iyaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Yeah. rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoran kafa jamhuriyar Oduduwa Sunday Iboho. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambwal na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya hada muna.
Ajiye Litinin ne tabbayyana cewa dan sandan kasa da kasa sun kama dan fafutukar kasar Yarbawa nan mai suna Sunday Iboho mai hankurin kafa kasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin tare da matarsa yar kasar Jamus. A wata takardar bayani da lawyansa babban lawyan Najeriya wato Sam Sifiyomi Aliyu ya sanya wa hannu ta nuna cewa dan sandan kasa da kasa ne suka damke Sunday Gohon da matarsa yar kasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin. Tun farko sai da lawyer na Sunday Gohon ya nuna cewa zakulo Sunday Gohon da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abin firgita ne da bantakaici. Lawyer Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Gohon ba saboda kada a zafafa salon siyasar Kudu maso yammacin Najeriya wato yankin Yarbawa sai dai gashi sun cafke shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin a mayar da Sunday Iboho a gida Najeriya din ya fuskanci shari'a a game da laifukan da ya aikata. Shi ko lawyer Sunday Iboho Chief Yomi Aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar 1984 a tsakanin kasashen Togo, Najeriya, Ghana da Jamhuriyar Benin ta hana mayar da duk wani dan fafutuka kasarsa idan ya gudu zuwa waɗannan kasashen. Don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kyale Sunday Iboho ya ci gaba da walwala kamar kowane dan kasa. Yace kama shi a miƙo shi zuwa kasar Najeriya kamar keta haddin sane na zama dan kasa tunda laifin da ya aikata na siyasa ne ba na cin amanar kasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda ake sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye. Za kuma a iya samun wasu shirye-shiryenmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wasu miyagu suka sake kai hari a wani yankin Madagali na jihar Adamawan Najeriya, inda bayanai ke nuna cewa mutane sun ruga daji don fakewa. Salisu Muhammad Garika.
Al'amarin rashin tsaron dai a Najeriya sai kara ta barbarcewa yake yi, inda waɗansu waɗanda ake zargin masu tada kayar bayani suka je suka kaiwa wani ƙauye mai suna Hembula da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa hari har suka yi nasarar kona gidaje sama da shida wanda hakan ya zanyo asarar rai guda da kuma dukiyoyi. Wani bawan Allah wanda ya so a saka sunansa shine ya shaida min a kowa wannan lamarin a lokacin da suke tsaka da faruwar wannan matsalar.
Wanda ke faruwa a yankinmu yanzu mutane an zo an kona mana gidaje da yara yanzu mun gudu muna cin daji ma an haura dutse.
Kamar gidaje nawa aka kona?
Akalla da ya kai wajen gidaje shida.
Yanzu ku kuna daidai ina?
Yanzu mun gudu wasu suna kan dutse wasu kuma suna cin daji.
A gurin guje-gujen kuma iya gidajen da aka kona ko dai akwai wani rasa rai haka ko?
Akwai wata mata. Ita ne ta rasa ranta dai wanda na gani.
Kuma ba wani agaji da jami'an tsaro suka kawo muku?
Ko daya.
Yanzu wani hali kuke ciki kenan?
To sai abun da Allah ya damu.
Hakan ta sanya na tuntubi jami'in hudda da jama'a na rundunar yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yahaya Guroje shi kuwa ce mana yayi. A halin yanzu rundunar yan sanda sun bazama domin ganin an binciko waɗanda suka yi sanadiyar a ko wannan matsalar.
Yanzu dai rundunar yan sanda na jihar Adamawa suka sake samun umarni daga shi kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa domin su yi bibiya ko cikin kurmi ko kan tsauni dai duk inda suka gudo domin su samu maboya dai a ci musu a samu a kama su. Har ila yau kuma aka sake saurara tsaro domin a tabbata dai da kowane wuri dai ta riga an baza jami'an mu kara tabbatar ma da mutane tsaro ga rayukansu da kuma dukiyoyin su.
To ko menene ma yasa rashin tsaro yake ta ta'azzara a Najeriya? Tambayar kenan da naiwa wani masanin tsaro kuma tsohon soja kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya, Malam Bashir Babayola, wanda ya tabbatar mun da cewa wannan matsalar 100% rashin aiki kan sa matasa aukawa cikin wannan matsalar.
Rashin aiki ya kawo na waci. Haka zo kuma kamar da ake faɗi kan cewa wasu mutane ana sa ta mutane duk wannan hanya ce wanda kan cewa mun koyi ne kan cewa wasu garuka kuma wasu kasa da muke ji kan cewa yana faruwa. Wannan kuma mamaki bane sai kaza abin da ya faru ne kan cewa wasu dauki kan cewa wani salo ne na neman dukiya. Yadda na kai jikira ko aiki babu, mai aiki babu, abuwa da wasu kana aiki.
Al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta'azzara yake yi, domin kuwa lamarin kan sake jefa rayuwar al'ummar Najeriya cikin halin ha'ula'i. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wutar rikicin siyasa na karar ruwa sakamakon sauya shekarar gwamnatin jihar Zamfara daga PDP zuwa APC. Managarta na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da cece-kucen siyasa a jihar da ke fama da matsalar tsaro ba. Jama'a assalamu alaikum. Sauye shekarar gwamnatin jihar Zamfara Dallo Muhammad Matawalle na ci gaba da hura wutar rikici a dukkan bangarorin siyasa a jihar ta Zamfara, kama daga jam'iyyar da ya bari ta PDP har zuwa APC da ya koma cikin ta. Ko da yake dai tun farkon lamarin jam'iyyar ta PDP ta sha alwashin kalubalantar sauye shekarar ta gwamna a kotu, lamarin ya kara kamari ne a yan kwanakin nan sa'adda majalisar dokokin jihar bisa bukatar gwamna Matawalle suka so mai yunkurin tsige mataimakin gwamna Mahadi Aliyu Gusau, wanda ya fito karara ya bayyana cewa baya tare da gwamnan a sauya shekara daga PDP zuwa APC. Lamarin da wata babbar kotun tarayya ta Abuja ta dakatar da yunkurin na tsige shi sakamakon karar da jam'iyyar ta PDP ta shigar. Babban abin da ya janyo wannan badakala ta yunkurin tsige mataimakin gwamnan shine wani gangamin tarbo shi da aka yi a Gusau jin kadan bayan sauya shekarar gwamnan, inda kuma ya yi jawabi da kakkausar harshe akan makumar siyasa bayan sauya shekarar. Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito gwamna Matawalle yana zargin mataimakin nasa da nuna rashin tausayi da damuwa da halin rashin tsaro da jama'ar jihar ke fuskanta, musamman kasancewar gangamin tarbon nashi ya zo ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da suka kashe mutane da dama. A ɗaya ɓangaren kuma, a cikin jam'iyyar APC da gwamnan ya koma ma tsugune ba ta ƙare ba, domin kuwa tuni da ɓangaren 'yan jam'iyyar da aka taras a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar suka fito ƙarara suka bayyana rashin amincewarsu da rusa shugabancin jam'iyyar da shugaban riƙo na jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya yi bayan karɓar gwamnan Matawalle a cikin jam'iyyar. Lamarin da suka yi zargin cewa yunkuri ne kawai na neman mika ragamar jam'iyyar ga abin da suka kira baƙo a cikin jam'iyyar, su kuwa a maida su saniyar ware. Tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari ya gudanar da wasu taruka a 'yan kwanan nan, inda ya bayyana wa magoya bayan ɓangaren nasu wannan lamari.
A lokacin da aka zo a karɓi Matawalle, kowa idan yana bibiya yana ganin zaman da muka yi a Kaduna, mun tantauna cewa za a zo a karɓi Matawalle ko jam'iyyar APC, saboda in aka gama za a zo a zauna domin a tsara yadda jam'iyya ta mata. Amma ba a yi ba, sai aka zo aka ce an rusa jam'iyya matakin ward, matakin local government, matakin jiha. Wannan shine kundin jam'iyyar da babu inda ya ba mai malabo ne ikon cewa ya rusa kowa. Babu inda ya ba
a zabi wani a rusa amma ana yin aiki a kan fahimta to ba a yi wannan fahimta ba abinda a ka'ida shi ya kamata ai wanda ba ka'ida ba ba zai mai yiwu da jima shi ake so a kawo wanda mu ba ma shi ra'ayi da jima a yanzu amma fa jima kuma ta kaso jima take yi amma ba mu fata saboda haka wannan tsari mushwa da wannan musuna na har ran da aka yi congress aka zaɓi sabbin shugabanni bayan an yi wannan abin ni na yi magana da mai malam da ya tsaye haka ya ce a babu gwamnati akwai zan ce ya majama an bayani cewa akwai ya ce babu damuwa idan Allah ya sa aka dawo sallah za a zanna a cikin sama ya ce an ɗaga congress saboda al'umma ta zamfara na ce na yarda amma duk da haka dai zan je yi ma al'umma bayani domin su san me ake ciki
haka kuma tsohon gwamnan Abdulaziz Yare Abubakar yayi bayani akan rade-raden da aka dade ana yadawa na cewa yana kan hanyar ficewa daga jam'iyyar ta APC da zarar gwamnan Matawalle ya koma cikin ta
a lokacin da muka yi wannan kalmar APC wanda ke gurin ni Abdulaziz Yare in bar jam'iyya ba mu ko iya faɗa min sirrin da muke gamba mai dadi shi ba mu dinnan mu 11 har abada bai shiga ba ni ba wannan mutane magana cewa ni in gina gida in bashi to ina so su sani cewa kin musan tarihi na ba ina so su zo mawara su gane su wane ne kayatawa saboda haka wannan mafarki ne APC mu muka haife ta za mu gina ta kuma da izinin Ubangiji kura-kuran da aka yi a cikin ta za a gyara kuma za ta koma ga gwamnati in Allah ya yarda to ran da aka zo nan ba ka ga Matawalle shi ko wace wannan jam'iyya a matsayin bako mun zata sai ne mu kan gari to ne su nuna mashi ya gari yake to amma wani wanda a can Abuja wanda bai ke shigowa ko da garin su ne siyasa a yanzu yana son ya shuka rudani mashi gwamna ya shuka rudani ma APC a jihar Zamfara ya shuka rudani a APC ta kasa to muna son mu gaya mashi rudanin da ya shuka aka samu matsala a 2019 a cikin wannan jihar ta Zamfara
to amma dukkan wannan badakala da cece kuce na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar karuwar ayyukan yan bindiga da ke kai hare-hare da kisan jama'a da masatar mutane domin karbar kudin fansa a jihar lamarin da ya sa masu fashin baki ke ganin cewa ba wannan ne lokacin da ya dace da waɗannan cece kuce na siyasa ba
muhimmancin da yan siyasa suka ba siyasa da abin da ya shafi anin siyasa yayi muhimmancin da suka ba rayuwar al'umma da zama lahiya da kasancewar mu cikin tsaro mai inganci domin in ka lura tun lokacin da gwamna ya dawo gwamnan Bello Matawalle Murado ya dawo APC nan za ka ga cewa al'amari na gwamnati kusan ba shi ake ba koyo shi za ka ga cewa harkar siyasa ne take ake yi magana ga matakai ga abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a cikin jiha ga baki ɗaya yanzu ba su aka mai san makai ba in ba tsakanin cikin gida na APC ba kila tsakani ne da mataimakin shi ko kuma wasu jigajigai na PDP na ƙasa ko na jiha to waɗannan abubuwa kaga ya nuna cewa kenan an heta batun wato mulki da kuma wato kare rayuwa da dukiyoyin al'umma a cikin jihar kuma na kowane bangare wannan yan siyasa suna da wato wannan alhaki a kansu na yin ko oho da abin da ya shahi tsaro a cikin jihar na kamata a ce yanzu matsayinsu na yan siyasa na kowane bangare in aka samu wannan irin halin taulayi na tsaro da jihar Zamfara take ciki ya kamata a ce sun haɗa kawunansu domin su ceto al'umma daga cikin halin da suke ciki ana ta kashe mutane ana ɗauke su ana kasar al'umma ana hana su noma to wannan abu kaga ya nuna cewa dai yan siyasa su siyasa ta dame su ko da me yake faruwa inda buƙatocin suna biya na siyasa to ba abin da ya dame su kuma wannan zai ƙara ƙarfafa shi in ka diba irin babban taron da aka yi na karɓar wannan gwamna zuwa jam'iyyar mai mulki ta APC ya nuna maka cewa ba taɓa irin wannan taron domin tattauna matsalar tsaron Zamfara ba ko kuma watan tsaro ma na kasa baki daya kaga wannan abu yana da ban haushi yana da ban mamaki sannan abu na gaba mallam mutala shine shin waye na wannan majalisar take wanda zama nan suka yi na gaugawa ko kuma na kare al'umma akan irin halin da zuwa take jiki yanzu sai abin da ya shafi siyasa ne za su zauna domin watan yin bayani watan yin tattaunawa akan cinshi mataimakin gwamna ko kuma hukunta shi kaga ga abubuwa nan suna faruwa watan wanda fa bai ga uwa ta bi magana uba ne don wa'annan alama ake magana na tsaro su ne ya kamata a ce watan duk wani wanda adda amana ta jama'a ko kuma dan jihar Zamfara da adda kowace irin dama ya ba huska akai ne cewa wannan harkar tsaro abu ne wanda ya kamata mu huskanta mu ga ta yaya za a yi ai maganin shi
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri amma da nan yake ba hero diodonie da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Wasu mutane biyu dauke da makamai ciki har da wani dauke da wuka sun kai hari ga shugaban rukun kwariya na kasar Mali Asimi Goita a jiya talata a babban masallacin Bamako babban birnin kasar kamar yadda wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano an kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi tuni aka dauki Goita daga wurin a cewar dan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka a cikin makonni uku da suka gabata nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana kokarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai cewar Amurka na kokarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai har-hari kan masu zanga-zangar lumana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin. Da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalma Ci Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.